لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا تبي البركة مسلا تنقل لغا لكي نتكين قلون بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نلي تنم يوم شاتر قوات رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دار عليه هدل ثلاثين ترى وانا كميك ديدي دا قوات شدا شكر الميلادية تدبو بي لشاتكس وانا مجلسي na tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratu taha inda muka kwana akan aya ta 22 kuma kamar yadda muka saba za mu ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu a kowane da ya rubuto yana tambaya game da mutumin da ya saba wato bai samu ko raka'a ɗaya ba a sallar juma'a wato ya zo ya samu an dago daga ruku'u a taraka a ta biyu to ya mutum ko ya ya kamata ya yi abinda mutum yake riskar juma'a da shi shine ya riski ruku'u akalla ya riski ruku'u a raka'ar ƙarshe wato ya zo ya samu ruku'u a raka'ar ƙarshe to wanda ya riski juma'a in ya tashi zai kawo raka'a guda ne ya yi tahiyya ya sallama amma wanda ya zo ya samu raka'ar ƙarshe liman har ya tafi sujjada ko kuma ana zaune bai samu ruku'u ba to wannan bai samu juma'a ba in ya tashi zai sallaci raka'o'i hudu ne wato zai sallaci azhar wannan shine abinda aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sabu wannan daga abdullahi dan umar abdullahi dan abbas kamar yadda yake cikin littafin al-musannaf na ibnu abi shayba da al-musannaf na abdul razzaq da sunan al-kubra na baihaqi dukkaninsu suna cewa idan mutum ya zo ya samu raka'a to ya samu juma'a idan kuma ya samu liman har ya zauna ko ya tafi sujjada to wannan zai sallaci raka'o'i hudu ne wannan shine abin da aka ruwaito daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحيى كيتوش لقى أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنهم هما ابن تيمية وانا شيني بجماع صحابي بقى سموني يا سابع موسى أكام وانا بقى سولا كباء رسكان جمعة سيدة رسكان ركعة ركعة قوة بقى رسكان سيدة رسكان ركوع أقول لشيكم ايكي تنبيع غمدى cewa akwai ta kungiya da ta ma'aikata ce ta ma'aikatar su ce wacce za ka rika ba da ajiya a gurinsu kawai asusun ajiya idan ka hada 200,000 to za a iya baka rancen 400,000 wato in ka yi ajiyar ta kai 200,000 za a iya baka rancen 400,000 a cikin wannan asusun sannan idan ka zo biya za ka biya tare da ba da wani fatantashi a kan wannan abin da ka karanta ko 5% ne za ka bayar sannan daga baya kuma za a iya dawa maka da 200,000 ka da ka bayar gaba daya to yake tambayar hukuncin wannan ina ga wannan a karara yake ba wani abu ne da yake a boye to sannan za a baka rance ka tashi biya ka kara wani abu shi da ake cewa riba ita ce riban kar ribar da aka yi ijima'i a kan haramcinta a baka rance lokacin da ka zo biya ka ƙara wani abu a kan abin da aka baka saboda ka karɓi rance da riba su kuma waɗanda suka karɓa sun karɓi riba, ka ba da riba su kuma sun ci riba, wanda wannan babban laifi ne a musulunci. Saboda haka bai halatta ba, in taimako ne shi daman bashi malamai suna kiransa aqdul irfaq, wato wata yarjejiya ne ta tausayawa. Abinda aka ce za a tausaya maka to bai kamata a ce ka ba da wani abu ba, in an ce har ka ba da wani abu to ba magana tausayawa, ba wata riba ne ya kamata a ci daga wajen ka. Shi yasa malamai suka yi ijma'i akan wata ka'ida cewa kullu qardin jarra manfa'a fa huwa riba, duk bashin da za a baka dan a amfana da kai to wannan amfanin da aka samu daga wajen ka riba ce. Saboda ko bashi ne za a baka amma a ce za a baka bashi amma da sharadin sai ka mana aiki, to wannan aikin da kai riba ce, za ka bashin ya zama haramun. Ko a ce ka ba da bashi amma za ka ba mu aron motarka za mu ɗauko kaya, za mu ba ka bashi amma da sharadin ka ba mu aron motarka mu ɗauko kaya, ko ka ba mu gidanka mu zauna. To wannan sunansa riba, haramun ne bil ittifaq bil ijma. Sai kuma wanda yake tambaya game da sallar gawa, cewa ita ma kamar farilla ne, kamar yadda ake sallar farilla. Wato limai yana ɗaukewa mamu karatu, karatun sallar gawa a asirce ake yinsa, ba a bayyana ake yinsa ba. Saboda haka babu magana cewa wai limamu ya ɗauka, limai ya ɗauke maka. Saboda haka kai ma abinda kake yi shine kana yi masa addu'a, shi wannan mamaci kamar yadda liman zai masa addu'a. Saboda haka in ka shiga sallar a raka'ar farko za ka karanta fatiha da sura. Da wasu malamai suna cewa ba za a karanta sura ba, amma karanta sura ya tabbatar hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisi da Abbas. Saboda haka karanta fatiha da sura a raka'ar farko. A raka'a ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam, afwan ina manufin kabbara. A kabbarar farko za ka karanta fatiha da sura, a kabbara ta biyu za ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan kabbara ta uku sai ka yi wa shi wannan mamaci addu'a, ka roƙa masa gafara da rahama da jin ƙai. In ma baka haddace addu'ar da ake yi ba, ko cewa kake rabbi ighfirhu rabbi ighfirhu rabbi ighfirhu warhamhu rabbi ighfirhu warhamhu, yayi in baka haddace ba, kuma ka haddace abin da ake faɗa sai ka faɗa. In baka haddace ba, na san dai babu wani musulmi da bai zai iya faɗan rabbi ighfirhu ba ko warhamhu, ko wanda kai ta faɗa addu'a kake masa, Allah ya masa rahama, kuma babban abin da yake bukata kenan a lokacin. Don haka kai ta faɗar wannan. Akai kabbara ta huɗu shikenan sai sallama. Akwai hadisan da suka zo akan ƙari bisa ta huɗu, yawancin hadisai sun zo ne da kabbarbari huɗu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasu sama da kabbarbari huɗu, akwai wanda ya yi biyar, akwai wanda ya yi shida, har zuwa wajen kabbara tara. To amma wannan ba shi ne ya fi yawa a cikin aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Shi ya sa wasu malamai suka ce yana yin haka ne ga wasu waɗanda suke na musamman, yana ƙara musu akan waɗannan kabbarbari ɗin. Duk sanda aka ƙara kabbara to addu'a za a ci gaba da ita in har an ƙara ɗin. Amma galibi abinda aka fi ruwaitowa shi ne kabbarbari guda huɗu, idan aka yi sai a yi sallama. Saboda haka ba magana liman ya ɗauki, in liman ya ɗauke kai mai amfaninka to ba ka da wani amfani kenan, ka zama cikon benci. To kusan tambayarsa ta biyu dai abinda ita ma kusan an bude muka faɗa shi ne dai ansa tambayarsa ta biyu, cewa da aka yi maganar mutum 40 ana nufin sai wanda suke da ilimin hunje-hunjen sallar gawa, ko kuma ana nufin wanda dai za su yi masa addu'a ake nufi. Kuma abin nan ne abin takeici ne a ce kana musulmi baka san me ake yi a sallar gawa ba abinda ake kullun akwai wadanda saboda sakaci da rashin damuwa da sha'anin addinin ba su sani ba amma ba haka ya kamata ba na ga wani interview da aka yi da wata channel ta yi da kasashen larabawa da larabawa ana tambaye su game da sallar gawa ya ake yin ta to duk dai wanda na ga clip din ba wanda ya ansa wani ya ce bai taba yi ba shi bai taba shiga sallar gawa ba wasu kuma sai a wannan tambayar ta malamai ce sai malamai wasu su ce raka'a biyu ce wanda suka ce raka'a biyu ce to kaga wannan abin takaici ne tunda har za a iya samun musulmi ba su yi karatu fatiha ba kaga babu mamaki a samu waɗanda ba su san me ake a sallar jana'iza ba tunda har kana shiga ana cika sahu da kai ya kamata a ce ka sani kuma ba wani abu ne mai wahala ba kamar yadda na yi bayanin nan na gama bayanin yadda ake sallar jana'iza ba wani kayan gabas ba ne ta ce sai wane da wane ne sai an ta ƙarƙare ake iya yin ta fatiha da sura a mazhabar malikiya ma ba sura amma dai a sunnance akwai sura duk fatiha da sura sai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai addu'a sai sallama shikenan mun gama koyar da sallar jana'iza za mu ci gaba da karatu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى
نعم الله سبحانه وتعالى يتيوى النبي موسى عليه السلام واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى كهذا هننك أجيبنك أجيبن جكينك تخرج بيضاء zai fito fari sal min gairi su'in ba tare da wata cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban linuriyaka min ayatina al-kubra dan mu nuna maka irin manyan ayoyin izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi wajen fir'auna lalle shi yayi shishigi ko ya ketare iyaka Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da gaya wa annabi Musa alayhi salam yana koya masa mu'jiza ta biyu bayan nuna masa mu'jizar jefar da sanda da zama miciji sai kuma yake bashi wata mu'jizar ta biyu wanda ita ma za ta zama dalili ne da yake nuna cewa shi annabin Allah ne kuma da ita zai tabbatar da gaskiyar manzancinsa zuwa ga Fir'auna da mutanensa wannan mu'jiza ita ce waddum yadaka ila janahika ka hada wato hannunka da kuibin jikinka wato ka saki hannunka ya hadu da kuibin jikinka bayan ka shigar da shi cikin rigarka shi yasa yazo a wani ayar wa adkhil yadaka fi jaybika ka shigar da hannunka cikin rigarka in ka shigar da shi cikin rigarka sai ka hada shi da kuibinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe fiffikensa da jikinsa shine ma'anar abin da ka haɗa hannunka da jikinka kamar yadda tsuntsu yake haɗe shi yasa aka yi amfani da janah yana nufin fiffike ce wadmum yadaka ila janahika ka haɗa hannunka da kuibinka ya takhruj bayda wannan hannun zai fito fari sal min ghairi su'in ba tare da wata cuta ba wato zai fito fari sal ba tare da wata cuta ta sa shi farin ba wato ba cutar albaras ba ce wadda ta sa shi hannun ya yi fari a zai fito fari abin sha'awa duk wanda ya gansa zai yi sha'awa wanda muka ce a fatar jikin annabi Musa alaihi salam kamar yadda ya zo a hadisi adam ne wato wankantarwa ba fari bane tas ba fari bane tas irin farin larabawa ko turawa yana da duhu-duhu haka a jikinsa to saboda haka yayin da ya fito hannunsa ya fito yana haske to zai zama ya sha bamban da sauran hasken jikinsa Allah subhanahu wata'ala ya ce ya yi wannan kuma ya ce hannun zai fito min gairi su'i ba tare da wani alamar cuta ba ayatan ukhra wannan ma wata ayar ce daban in aka hada da waccan ayar ta farko wato mu'jizar farko ita ce mu'jizar sanda to wannan aya ce ta biyu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce fadhalika burhanani min rabbik waɗannan hujjoji ne guda biyu daga ubangijinka ila fir'auna wa mala'ihi da zaka je da su wajen fir'auna da jama'arsa fir'auna da fadawansa innahum kanu qauman fasiqin lalle fir'auna da mutanensa sun tabbata mutane ne fasikai saboda haka wannan hujjoji ne guda biyu linuriyahu min ayatil kubra mun yi haka kamar yadda muka nuna masa yadda sandarsa ta jirkice ta koma miciji kumurcin miciji hannunsa kuma ya koma fari sal yana ba da sha'awa ga wanda suka gan shi to wannan ɗaya ce daga cikin manya-manyan ayoyinmu wanda muka ba wa fir'auna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa fir'auna ayoyi ya ba wa annabi Musa alaihi salam ayoyi mu'jizozi waɗanda suke tabbatar da annabcinsa guda tara walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat mun ba wa annabi Musa ayoyi tara bayyanannu wato wanda suke fili a fili karara Allah subhanahu wata'ala ya ambaci guda biyu a nan da su ne aka yi masa training a kansu a cikin suratul a'raf Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wajen guda bakwai laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yarji'un kuma inda yake fa arsalna alaihim at-tufan wal jarad wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat waɗannan ayoyi ne guda bakwai sun gaɗa su da waɗannan guda biyu sun zama ayoyi guda tara waɗannan ayoyi guda tara Allah subhanahu wata'ala ya ba annabi Musa alaihi salam don ya tabbatarwa da fir'auna da mutanensa cewa shi annabin Allah ne kuma ga abinda Allah ya aiko shi da shi ya gargaɗi fir'auna ya ja kunnensa akan abinda yake yi na zalunci na cutar da jama'a da yake da bautar da banu Isra'ila da yake yi kuma ya ja kunnensa ya gargaɗe shi akan abinda yake yi na da'awar allantaka ko da'awar rububiyya cewa shi ubangiji ne Allah ya ce to waɗannan guda biyu ne mun yi haka ne don mu nuna maka manya-manyan ayoyinmu waɗanda suke tabbatar maka da gaskiyar manzancinka da kuma haƙiƙanin abinda ka zo da shi domin ka nutsu zuciyarka ta nutsu kuma iliminka da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƙaru ka yadda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai tsare ka zai kare ka zai kuma baka nasara akan abokin gabanka shine fir'auna da mutanensa sannan Allah ya ce da shi
اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجعلني وزيرا أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا
Allah ya ce izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi zuwa fir'auna ka tafi wajen fir'auna lalle shi ya wuce iyaka qala rabbi shrah li sadri annabi Musa ya ce ya ubangiji na ka yalwata min kirjina ka buda min kirjina wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amari na wa hlul 'uqdatan min lisani ka warware kullin da yake kan harshe na yafqahu qawli dan su fahimci maganata waja'alli wazira min ahli ka sanya mun waziri daga dangina Haruna akhi wato Haruna dan uwana usjud bihi azri ka karfafu gwiwata da shi wa ashriku fi amri ka sa shi cikin lamarina kai nusabbihaka kathira domin mu tsarkake ka da yawa wa nadhkuraka kathira wa ambace ka da yawa innaka kunta bina basira lalle kai ka tabbata mai ganin mu ne waɗannan Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa alaihi salam bayan duk ya bashi waɗancan hujjoji guda biyu waɗanda za su zama masa garkuwa a gaban abokin gabansa Fir'auna da mutanensa kuma su zama masa aya wacce za ta tabbatar da annabcinsa wanda daman ɗabi'a ce ta annabci Allah subhanahu wataala duk annabin da ya aiko yakan bashi aya wato yakan bashi aya aya ita ce mu'jiza Al-Qur'ani yana kiranta aya babu inda aka kiranta da lafazin mu'jiza malamai ne daga baya musamman malaman kalam su suke kiranta mu'jiza wato mu'jiza ana nufin abin da yake gagara koyo shine ma'anar mu'jiza gagara koyo amma Al-Qur'ani ayat Allah yake kiransu ayoyi ayoyi saboda aya ce ma'ana alama ce da take tabbatar da gaskiyarka to duka annabawa Allah yana ba su aya wacce ita ce take tabbatar da cewa su annabawan Allah ne bambancin aya da abinan da surkulle da saddabaru na matsafa ita aya na farko hakika ce abu ne da gaske na biyu kuma tana samuwa ne a hannun mutum mai gaskiya sabanin surkulle ko sihiri yana iya zama surkulle ne ba gaskiya ba ne saddabaru ne rufa'ida ne daba ne yana iya kuma zama gaskiya din ne amma kuma ya fito daga hannun wanda ba mai gaskiya ba to wannan shi ake cewa sihiri ko ake cewa abin nan a saddabaru ko rufa'ido haka su annabawa kasancewar su masu gaskiya ne tashin su ba a san su da wani abu ba in banda gaskiya da kyawawan ɗabi'u to ubangiji yana hada su da wannan zai zama dalilin da yake tabbatar da gaskiyar su to bayan Allah subhanahu wataala ya bashi wannan sai ce da shi izhab ila fir'auna innahu tagha ka je wajen fir'auna Allah ya gaya ma annabi Musa alaihi salam cewa ka je wajen Fir'auna Fir'auna wanda yake sarautar Masar da yake shi yake sarautar Masar a lokacin shi ne kuma ya nada kansa a matsayin Ubangiji ya nada kansa a matsayin Allah ya razana mutanensa da Banu Isra'ila kan cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi yace shi bai ma san suna da wani abun bauta na gaskiya wani abun bauta ba ba shi ba ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bautawa ba banda ni kaga wannan ita ce take wannan maganar ita ce take kara tabbatar da cewa shi ba Allah bane inda Allah ne ya zai kafa hujjar allantakarsa da rashin ilimi hujjarsa shine rashin iliminsa ma alimtu ban sani ba to Allah ya ce mu akwai inda Allah ya ce ban sani ba to kaga tun daga nan ya tabbata ba Allah ba ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta ba in ba ni ba ana rabbukumul a'la ne ubangijinku mafi daukaka in ma kuna da wasu gumaka a gidaddajinku da kuka boye kuna bauta wa to ni ne babban su to kuma ya bautar da Banu Isra'ila yana gallaza musu shi a kabilarsa kabilar Kibt ne ibnan ba kibde ne ba cikin kabilar Banu Isra'ila yake ba amma mutanen Banu Isra'ila su ne waɗanda a lokacin yake gallazawa su waɗannan suke da mulki su Fir'auna da mutanensa su kuma kabilarsu kabilar Kibtawa ce su kuma Banu Isra'ila jikokin annabi Yaqub ne alaihi salam saboda ka amanta cewa annabi Yusuf alaihi salam ya zauna a Masar da shi da mahaifinsa da danginsa saboda ka Banu Isra'ila sun yi hayayyafa sun yawa abin nan saboda ka lokacin da Fir'auna ya zo haka shi kuma ya zo da wannan mulkin nasa na kama karya sai ya zama yana ta bautar da su ya kama su ya daddaure su matansu ya rika mai da su ainihin ma'aikata su suke masu ayyuka a gida yana bautar da su kuma yana karkashe mazan saboda gudun kada a samu wani wanda zai fito ya yi yayayya da shi akan mulkinsa tunda babu waɗanda za su iya fitowa su yi rigima da shi akan mulkinsa sai maza da haka in namiji ne sai kashe shi, in mace ce kuma sai a dauke ta a kai ta ta ci gaba da bauta a gidajen Ibrahim, a gidajen Fir'auna da shi da mutanensa. To annabi Musa alaihi salam ya tashi a cikin su, ya girma a nan gidan, ya san kome yake faruwa, shi dai gashi ba cikin su yake ba, amma Allah subhanahu wataala dan ya nuna Fir'auna cewa bai isa ba, wanda zai ja da shi din kuma ya sanadiyar halakar sa, shi da hannunsa zai rene shi, ce alam nu rabbika fina walidan wa labista fina umraka sinin min umrika sinin, ashe ba mu rene ka kana dan kankani ba, kuma ka tashi a gidan nan ka girma ina masa gori, wato a gidan a dan gidan muka ciyar da kai, muka shayar da kai, muka tufatar da kai, muka yi maka goma ta arziki, ƙarshe wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta, ka zo kai aika da kai ka kashe mana dan uwa ka gudu. Saboda haka anan yanzu gashi Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa alaihi salam, ya gana da shi, ya kuma ba shi wannan babban aiki, yace izhab ila fir'auna, ka tafi wajen fir'auna. Wannan tafiya ce ta musamman, daman can annabi Musa ai ya fito ne zai tafi Masar, daman can garin fir'auna zaya. To amma yanzu wannan tafiyar da aka umarce shi da ita tafiya ce ta musamman, tunda shi da kansa ma ya fahimci haka, bayan duk abin da Allah ya nuna masa na mu'ujizozi, ya fahimci cewa ga abin da ake bukata a wajensa. Aka ce ya je wajen fir'auna, innahu daga, lalle shi fir'auna ya wuce iyaka, ya ƙetare iyaka nan, dan a gaya masa dalilin da ya sa aka aike shi wajen fir'auna. An aike shi ne wajen fir'auna domin ya je ya isar masa da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ya kirawo shi zuwa ga ya canza halinsa da ɗabi'arsa, ya dawo ya ji cewa shi bawa ne ba Ubangiji ba ne, shi ma a ƙarƙashin mahaliccinsa yake Allah, kuma ya daina gallaza wa banu Isra'ila, yana zalunta su yana bautar da su. Wannan shi ne abin da ake buƙatar annabi Musa alaihi salam da shi, tun daga lokacin annabi Musa alaihi salam ya san an ba shi gagarumin aiki, an ba shi aiki ba ƙanƙani ba, domin ya san wane ne Fir'auna, ya san halin Fir'auna, ya san kausar zuciyar Fir'auna, ya san girman Fir'auna. Innahu kana aliyan min al-musrifin, yana ce mutum ne mai girman kai, kuma waɗanda suke da wato zarmewa cikin lamarinsu, duk abin da za su yi to sai su wuce iyaka a ciki. Min al-musrifin, yana daga cikin masu wuce iyaka, in azabtarwa ce, in wahalarwa ce, in ma mai zai yi to sai ya wuce iyaka. Annabi Musa alaihi salam ya san da wannan, don haka sai ya roƙi Allah subhanahu wataala wasu buƙatu don ya taimaka masa zuwa ga wannan aikin nashi. Annabi Musa alaihi salam bai ce ba zai iya ba, bai ce ya Allah ina jin tsoron kada Fir'auna ya zalunce ni ba, ko kada Fir'auna ya cuce ni, a'a, ya yarda ya karɓi umarnin Ubangiji subhanahu wataala, kuma wannan nauyi da Allah ya ɗora masa ya ji ya gani, wanda zai nuna maka dakewarsa, ya karɓi wannan umarni na Ubangiji. To amma duk da haka komai yana da asbab, komai yana da asbab. Annabawa su karan kansu ba a ce su tsallake asbab ba, da haka komai suna bin wannan asbab alkauniyya alkadariyya da Allah subhanahu wataala ya aji. Shi yasa za mu ga tashin annabi sallallahu alaihi wasallama, dukkan matakai da ake ɗauka na kare kai, na tsare kai, na waye, duk ya ɗauka. Bai ce shi da shi annabi ba ne, sauraka da gaba gaɗi zai je ya tunkari su Abu Jahal, zai je ya tunkari su Ubay ibn Khalaf da sauran manya-manyan kafirai, ya yi taho mu gama da su. Ce saboda shi annabi ne, Allah yana tare da shi, mala'iku ma na tare da shi. Wani mala'ikatu ba'da zalika zahir. A'a, sai zama yana da asbab. Da'awar tashi ya fara sirriyar. A ɓoye ake yi, ga wannan a gaya masa, ga wannan a gaya masa, bai fito ya faɗa ba sai da Allah ya ce to bayyana, fasda bi ma tu'mar, sai aka ce to ka fasa ƙwai yanzu, ka faɗi komai, sannan ya tara su ya faɗa. Wa bayan haka ya koma gefe a gidan ɗaya daga cikin Darul Arqam, Ibn Abi al-Arqam, a gidan suke zama, a ciki suke ibada. Bai ne ya ce sai sun yi raba masallaci mai alfarma su ma'anan za su roƙa zuwa suna haɗuwa suna ibada su ba a'a ya ƙyale su Abu Jahal da sauransu su je can shi kuma yana gidan wani sahabinsa a ɓoye ba wai fito da kansa yayi ba kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi ya fito da shi haka nan kuma bayan ya bayyana kansa ya ci gaba da haƙuri da juriya har lokacin da Allah ya umarce shi da ya hijira kafin ya hijira ya ce wa sahabbansa su yi hijira su tsere da addininsu da mutunci da rayuwarsu suka tafi Habasha bayan nan shi ma Allah ya sa shi ya hijira wajen yin hijiran nan dukkan matakai da za a ɗauka na yaga cewa ya kai inda Allah ya ce je ya ɗauke su a asirce ya nemi sayyidina Abubakar a asirce aka nemi wanda ya nemi wanda zai ja musu jagora a asirce suka sake hanya suka yi waye suka yi waye wannan yana nuna maka cewa kada ka ji cewa ko abinda kake ji abinda kake kai gaskiya ne ka ce ba za ka ɗau asbab ba ba ka ɗauki ba ka riƙe al'asbab ba dole ka bi matakai irin yadda rayuwa take gudana da su don haka annabi Musa alaihi salam anan bayan ya gamsu da cewa wannan saƙo wannan nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora masa zai je ya isar da shi to amma ga buƙatunsa a gurin Allah subhanahu wataala domin ya san ya an dora masa abu mai nauyi shi kadai aka bashi to abin zai wahalar da shi musamman ma kuma ka amanta sai fa da ya kashe wani dan uwansu ya gudu kuma yanzu ya koma ya je yana cewa fir'auna kai fir'auna ba gaskiya kake kai ba kaza 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 da can shi a fa mai laifi yake neman sa ake wanted ne to kuma yanzu wanted ya dawo kuma yana nuna fir'auna dan yatsa kaga akwai matsala to amma tunda Allah ne ya ce ya je ba zai ja da Allah ba kuma ya san Allah yana tare da shi to sai ya roƙi Allah subhanahu wataala abubuwan da za su taimaka masa wajen ya ga cewa wannan aike da aka dora mashi ya isar da shi na farko ya ce rabbi shrah li sadri ya ubangiji ka buɗa min ƙirjina ka yalwata min ƙirjina abinda ake nufi da yalwata ƙirji ya zama da zai iya shanya duk wani wulakanci duk wata baƙan magana zai jure masa annabi Musa alaihi salam kamar da suke cewa yana da fushi kamar yana ku ga kissarsa da lokacin da ba Isra'ila ne ya nemi taimakonsa fa idza alladhi sa'abna yastansiru bil amsi yastansiruhu la kafin nan ya ayat take ne فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه يا فتو يا غبا اسرائيل ده اسرائيل شي دان قبيلتها ده كو ده daga cikin mutanen fir'auna jama'ar fir'auna ya ganshi yana zaluntar wannan ba isra'ili isra'ila mutaman ba su da wani galihu cikin kaskanci suke rayuwa sai ga wannan ba kifta yana cutar da shi فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه يعني wannan da yake cikin jama'arsa yana mai shi cewa da Allah ya taimaka masa dan ya san shi ma a gidan fir'auna yake haka ya san zai iya masa abin nan annabi Musa alaihi salam yana zuwa fa wa kazahu sai ya laushi wancan din fa qada alaihi dan take ya fadi ya mutu irin laushin nan na kwab daya kawai sai gashi ya abin nan wanda yake nuna maka cewa kankarfa ne annabi Musa alaihi salam yana da karfin jiki kuma kissar mala'ikan mutuwa da ya zo kamar da yake cikin sahih al-bukhari ya zo ya ce annabi Musa ya kawo ransa annabi Musa bai gane mala'ika ba ne don ya zo a surar mutum kawai ya ce kawo ba ni ranka don da take annabi Musa ya mare shi sai da idansa ya tsiyaye wani yana maka ƙarfinsa to irin su suna buƙatar inshirahis sadr wanda Allah zai ba wa annabci to yana buƙatar ya zama yana da juriya yana da haƙuri yana da yalwar ƙirji duk abinda aka gaya masa zai haɗewa za a gaya masa baƙa za a ci mutuncinsa amma zai haɗe ba zai fusata ba nan da nan ko ya ce zai yi addu'a Allah ya halaka su ko kuma ya ce zai ɗauki wani mataki na ramuwa to sai ya roƙi Allah rabbi shrah li sadri ya Allah ka yalwata min ƙirjina in zama da ina iya jure dukkan wani wata magana ta batanci duk abin da za a gaya mun zan kawo da kai domin wannan zai taimaka masa shi yasa annabin Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sima shi fa bi rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika saboda rahmar Allah ne kake tausasa musu wato Allah yayi ka mai tausasawa walau kunta faddan da ka kasance mai kaushin wato mu'amala ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam faddu min hawlika da duk sun watsi sun barka da wannan ka iya jawo hankalinsu ka iya abin nan saboda haka zaka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an zo an cakubu kwalarsa an gaya masa bakar magana amma ba zai rama ba wannan duk yana daga cikin sayatul sadr Allah yana gaya masa wasbir ala ma yaqul kai hakuri akan abin da suke faɗa to Annabi Musa alaihi salam shi ma ya san za a cutar da shi tunda ya dauko abin da ba bai ma komai ba a zaman to wasa ba Isra'ili za su za a iya cutar da shi o zina min qabla an ta'tina wa ba'di ma ji'tan to bare kuma ya zo da wani sako wanda zai kalubalanci Fir'auna da shi dole ya tabbata za a cutar da shi tunda za a cutar da shi yana buƙatar hakuri sai Allah ce wa laqad kuzziba rusulun min qablika fa sabaru ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasrullah an ƙaryata manzanni gabaninka kuma an cutar da su wa uzu an cutar da su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa ka ku zamo kamar wanda suka cutar da Annabi Musa ka kaga shi kansa an cutar da shi to ya san haka za ta faru don haka yake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yalwar kirji ta yadda ko menene aka yi masa zai iya haƙura zai iya shanyewa zai iya kauda kai an yi kamar ba a yi ba ya gani kamar bai gani ba ya ji kamar bai ji ba to sannan ya du'a ta biyu ya ce wa yassir li amri ka sauƙaƙe min al'amurana domin ya san hanyar da aka ce ya bi hanya ce mai wuya ne haɗa take cike take da ƙalubale iri-iri wanda zai je ya tunkari jabberin mutum wanda a duniya a lokacin ba irinsa wanda yake ji da ƙasaitar mulki yana ga ƙarfin mulki ga zalunci ga azzalumai kewaye da shi a ce ya je shi ake so yanzu ya je ya tunkara ya gaya masa gaskiya kuma waɗanda suke ƙarƙashinsa yana azabtar da su aka ce ka je ka ƙwato su to babu shakka wannan aiki ne mai wahalar gaske yana buƙatar Ubangiji subhanahu wataala ya sauƙaƙa masa al'amarinsa ya kawo masa sauƙi a cikin lamarinsa haka dukkan wani wanda zai Allah subhanahu wataala zai dora masa alhakin kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba ma annabawa ba to yana tare da kalubale tunda magana ce zai faɗa ta gaskiya masu son su ji ta ƴan kaɗan ne wanda ba sa son su ji ta su suka fi yawa kuma a ko'ina a kowane zamani masu son su ji gaskiya kaɗan ne marasa san su ji gaskiya su suka fi yawa to a ce a irin wannan yanayi ka je ka faɗi gaskiyar ka san dole za ka ji baƙar magana za ka ji habaici za ka ji ba'a za a fito gabanka a zage ka komai ma za a gaya maka to dole ka nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa maka al'amarinka ta yadda za ka iya cimma burinka cikin wato wani salo wanda yake mafi sauki saboda ka yi roƙi Ubangiji subhanahu wataala wannan ya ce wa yassir li amri ka sauƙaƙa min al'amarina sannan abu na uku ya ce wahlul uqdatan min lisani ka warware ƙullin da yake kan harshe na yafqahu qawli dan su fahimci maganata a nan yana neman Ubangiji subhanahu wataala ya taimaka masa ya sa harshensa da zai yi amfani da shi wajen isar da saƙo da zamana babu nauyi a kan harshensa Annabi Musa alaihi salam yana da nauyin harshe wajen magana wasu sun ce yana da in'ina yayin da yake magana wanda yake da in'ina kuma in'ina mai ƙarfi shi yasa anan aka kira ta uqda kuma aka yi tankirinta aka ce uqdatan min lisani ba a ce uqdatan lisani ba ce uqdatan dan tankir din ya zama litta'zim ko litta'wil wato ƙulli ne na in'ina a bakinsa babba da baya ba zai iya tsayawa ya bayani har a fahimci hujjarsa da wuri ba, sura kai roki Allah subhanahu wataala ya warware masa wannan kullin daga bakinsa, ya zamana yana iya magana cikin fasaha yadda maganganunsa za su fito. Ayoyin da suka bada labarin annabi Musa alaihi salam alqur'ani suna nuna mana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya warware masa koda kuwa bai zama ya daina yi gaba ɗaya ba, amma dai yana iya bayanin da za a fahimce shi, shi yasa a wani gurin ya nemi a haɗa shi da ɗan'uwansa Haruna, don ɗan'uwansa Haruna shi mutum ne wanda yake da fasahar gaske mai azancin magana, cewa akhi Haruna huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'i rid an yusaddiquni, yace dan uwana Haruna ya fi ni fasaha, ka aiko shi ya zama tare da ni ya karfafe ni yana gaskata ni, ni akhafu an yukadzibun, saboda ina jin tsoron su karyata ni. To abinda zai nuna maka cewa wala Allah akwai wani abu ba duka ne ya rabu da shi ba, inda Fir'auna yake masa gori yana cewa alaysa li mulku misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khayrun min hadha alladhi huwa mahilun wa la yakadu yubin wa la yakadu yubin, ki cewa yanzu ashe ba nike da mulkin Masar ba, Masar ba a tawo ba ce, ga koramu nan suna gudu a ƙarƙashin, suna gudana a ƙarƙashin gidaje nan, afala tubsiruna, wai ba ku gani ba ne, yake gaya wa jama'arsa, am ana khairun, yanzu ni ne nafi, am hadha alladhi huwa mahin, ko wannan wulaƙantaccen wala yakadu yubin, wanda ko magana bai iya yi, kaga wannan yana nuna cewa to ko dai ya zama na akwai wani ɗan abu da ya rage a harshensa wanda har tasa Fir'auna yake hujja da cewa ya fi shi fa na fi shi iya magana, shi wala yakadu yubin da kar yake iya bayani, ko kuma a'a yana tuna masa bayani, yana tuna masa bayani cewa kai da ma muka san ka ko magana baka iya ba. To ya roki Allah subhanahu wataala ya bashi fasaha wacce zai isar da saƙo kuma a fahimce shi, don wannan yana ɗaya daga cikin buƙatar da da'awa take da ita, mai da'awa yake da ita, shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin al'ummar sai fi kowa fasaha, ya fi kowa fasaha. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi jawami'ul kalim da zai dunkule magana wacce in kai za ka faɗe ta za ka jima kana tarara gefe kafin ka kai ga abin da ake so a ce, amma shi a cikin ɗan kalmomi uku huɗu sai ya faɗa kuma a fahimce shi, shi ya sa wato akwai takaici matuƙa da gaske wani ya riƙa fitowa yana cewa a daina karanta hadisai, waye isa ya gane hadisan manzon Allah, wato maganar manzon Allah ba ta ganuwa amma maganar shi za a iya ji a gane, wanda kuma ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine aka aiko isar da saƙo, idan har yanzu magana sa ba a gane ta ya san aiken da aka yi masa ba zai yi bai cika ba kenan. Babu wani hadisin da za a fassara maka, na'am za ka gota ila a yi ta maka sharhi ta ƙara maka bayani, amma ba za a ce baka gane ba, a ce maka fata-fata an gaya maka na ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, wanda dai yayi aiki ba mu muka sa shi ba an bar masa da kayansa, sai a kasa ganewa, me zai hana a gane, ta abinda zai hana a gane illa iyaka kawai malamai su gaya maka cewa to wannan ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza, sai ta karo maka wasu abubuwa da za su shiga karkashin maganarsa, amma ba wai dan ka kasa gane tushen maganar ba, baka ba karamin cin fuska bane ka ce wai ba a gane maganar manzo Allah, wai shi manzo Allah ya magana ba a ganewa, ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari daga hadisin Abdullahi dan Abbas yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza takallama bi kalima aadaha thalathan hatta yufhama an, annabi in yayi magana yakan maimaita sau uku dan ma a rike abin da ya faɗa a fahimta, hatta yufhama an, har a fahimci abin da yake faɗa, Aisha tana cewa ya kana la yasrudul haditha kasardikum hadha. Annabi baya magana haka ya ta zubo shi zururur haka kamar yadda kuke yi, yana magana ne daya bayan daya daki daki. To wanda Allah ya bashi irin wannan kace wai shi yayi magana ba a gane ba, kai taka in kai a gane, mana ka fi shi fasaha, ka fi shi azancin magana, ka fi shi yadda zai isar da sako. Sabiya isar da sako, isarwa yadda kowa aka karanta masa zai fahimci abin da ake nufi. Na'am, akwai abin da ya shafi fadada bayani, shi ko fadada bayani yana biyo bayan sanin wasu maganganun ne nasa. Zan fadada bayani akan wani abu, zan kawo wasu maganganun ne nasa wanda su yi a wasu gurare su kara sharhin abin, amma ba wai dan ba za a gane abin da ya fada a karin farko ba. To shi ne anan Annabi Musa alayhi salam ya nemi wannan, sannan ya ce waj'alni waziran min ahli, ka sanya mun waziri daga dangina, Haruna akhi, wato Haruna dan uwana. Anan ya roki Allah subhanahu wata'ala ya ainihin sanya masa mataimaki wanda zai taimaka masa wajen isar da sako, sakon da Allah subhanahu wata'ala ya dora masa. Kuma ya roki Allah subhanahu wata'ala wannan mai taimaka masa ya zamo daga cikin danginsa. Me yasa ya ce daga cikin danginsa? Saboda ya fi saninsa, ya kuma fi sanin amfaninsa, zai masa amfani. Sannan kuma zai fi zama ansahu lahu, ya kunu ansaha lahu, zai fi fada masa abinda zai yafi dacewa. Yayin da ya zama wansa ne, Haruna wansa ne, wasu ce ya girbe shi da shekara ɗaya, wasu ce da shekara uku, kaga shi zai fi gaya masa abinda ya fi dacewa ya gaya masa, sabanin wani wanda watakila bai saba ba da shi ba, wannan wansa ne. Sai ya ce a sa mun waziri, shi ne mai bani shawara wanda zai taimaka mun, min ahli daga dangina. Sauraka ba laifi ba ne don an ɗora maka wani nauyi, ka nemo wani daga cikin dangin kai taimaka maka, matuƙar dai ya cancanta, ba laifi ba ne. Don za ka sai ana cewa game da ‘yan Shi’a suke cewa sayyidina Usman a gwamnatinsa ya jawo danginsa, kasa yana daga cikin abin da suke zagin sayyidina Usman da shi, cewa duk da aka naɗa shi khalifa duk ya jawo danginsa. Yana nufin danginsa fa ba wai ƙannansa ko wasu ‘ya’yansa ko a’a, ana nufin ‘ya’yan baffaninsa wanda suka fito daga ƙabila guda ɗaya, Banu Umayya, da suka fito daga ƙabilar Banu Umayya. Shi ne dangantakar da ake nufi a nan, wanda dangata ce mai faɗi, ba wai ya ɗauko ƙanin matarsa ba ko man matarsa ko wani ɗansa ko wani jikansa ko wani, a’a, ya ɗauko wasu ne da suke cikin ƙabilar Banu Umayya ya ba su aiki. Shike nan sai zama abin zagi, ya zai kawo dangin sai sa a cikin gwamnati, wanda ba abin zagi ba ne. Na farko dai ƙabilar Banu Umayya ƙabila ce da tafi kowace cikin ƙabilun Qurayshawa faɗi, ta fi kowace yawa. Saboda tunda sun fi kowa yawa, dole su fi yawa a cikin gwamnati, ba dalilin da zai sa ka ce suna da yawa kuma su ne kaɗan a cikin gwamnati. Suna da yawa saboda za a fi samun su da yawa a cikin gwamnati. Sannan na biyu, Banu Umayya su ne gidaje da suke riƙe da shugabanci na Qurayshawa. Abu Sufyan daga cikin wannan ƙabila yake, Banu Umayya shi ne sarkin Makka. Saboda sarautar a tare da su take, saboda sun saba da mulki, sun goge wajen sha'anin mulki. Sha'anin mulki ka ɗauko wanda ya san shi ka ba shi, saboda sun saba da mulki. Kamar a ce waɗannan ma'aikata ne sun riƙe muƙamai da yawa, kuma ga an san su da amana, ba an san su ne da ba wanda za ka tura shi ka ce wannan bacuci ne ko an taɓa ba shi muƙami ya yi sata. Babu wannan, ba wai da wannan ake tuhumarsa ba cewa ya saka ɓarayi, a duk amintattu ne. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa kusan su suka fi yawa cikin waɗanda ya ba wa ayyuka. In koma sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam, yawancin ma'aikatansa daga ƙabilar Banu Umayya, saboda su suke da faɗi, suke da yawa. Sannan sayyidina Abubakar, sayyidina Umar, duk sun sa su a cikin gwamnatinsu. Sayyidina Ali da ya zo shi kansa, ai da yawa daga cikin danginsa ya sa su a cikin gwamnati. Amma da yake nema ake sai an soshi sayyidina Usman, saboda sai ake sukan shi da wannan. To ga Annabi Musa alayhi salam, shi gaba ɗaya ma annabtan ya nema masa, ba wai aiki ba. Shi yasa ake cewa babu wanda yake da abin da zai horanta wa ɗan uwansa kamar yadda Annabi Musa yake da shi akan ɗan uwansa. Domin duk abin da za ka ba ɗan uwanka bai wuce ba zai kai annabci ba ka roƙa masa wani abu lain kai ka yi kuɗi ka taimaka masa shi ba kuɗi kana dan kasuwa ka jawo shi ka sa cikin harkar kasuwanci kana ma'aikaci ka jawo shi ka samu masa aiki bai wuce wannan ba kana malami ka samu masa gobinan ka koyar da shi ilimi ko wani abu to wannan shi annabci ya nema masa shi yasa aka ce babu wani wanda yake da minna akan wani kamar yadda Abu Musa yake da minna akan Haruna to shi dungurungum cewa ya abashi ma annabci to ja'alli waziran min ahli ka sanya mun mataimaki daga cikin dangina wannan shi yake nuna maka mustahabbi ne abu ne mai kyau ƙwarai da gaske a mutum ya zama yana da wani abu na nauyi da aka ɗora masa ko na shugabanci to ya zama yana da masu ba shi shawara amintattu ya jawo amintattu kusa da su wadanda za su taimaka masa wajen sauke nauyin da yake kansa taimaka masa wajen tabbatar da gaskiya ga rushe ƙarya taimaka masa akan wannan saboda haka duk sanda amana take da girma wacce aka ɗora mutum to babu shakka buƙatuwa zuwa ga mai taimako kuma nan ma yana girmama yanzu wanda za a ba wa annabci ba ɗaya ke da malami ba idan annabi yana neman mataimaki to in ai malami yana neman mataimaki to annabi ne mataimakin da zai nema sai ya fi wannan wanda za su taimaka masa wanda mataimakan da za su taimaka wa ciyawa sai sun fi na kansila wanda mataimakan da gwamna zai nema sai maka masa su ba shi shawara sai sun fi na ciyawa wanda na shugaban kasa zai nema sai sun fi na gwamna saboda haka kullama kanat al-amana azhar ko aqwa ko a'zam kanat al-haja ila al-mu'in azhar sanda amana ta zan tana da girma to buƙatuwa zuwa ga mai taimaka maka ta fi fitowa fili kana da buƙatar waɗanda za su taimaka maka to kuma dukkan wani wanda Allah zai bashi shugabanci ko ya sanya shi mai dukiya ne ko ya sanya shi da yana da wata daraja za ka ana kusantarsa ko yana so ko ba su sai an kusance shi ba wani abu bane wanda zai zaba wa kansa babu wanda za a bashi shugabanci ya ce ba wanda zai matso kusa da shi babu shi dole ko yana so ko ba ya so to kafin waɗanda suke lalatattu su baibaye shi har su zama su suke bashi shawara to yayi maza ma zai samu waɗanda za su zama masu bashi shawara waɗancan ba zai iya ture su ba za su zo amma ya zama da ba su suka mayar da shi masu bashi ba su suka mayar da kansu masu bashi shawara ba a'a shi ya riga ya samu masu bashi shawara tuntuni wannan alama ce ta cewa bawa zai samu taufiki daga Allah a cikin sahihul bukhari hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa مستخلف خليفة إلا له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم من عصمه الله نبي تباب ونوان نذاء باش ونشوق بنتي يما يقلب ونشوق بنتي إلا له بطانتان سينا دم أصباش شاور مشاور تائلي بي سينا دم أشاور تائلي بي بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه mashawarta waɗanda za su rika umartar sa da alkhairi kuma suna kwadaitar da shi a kansu sannan wa bitanatun ta'muruhu bisharri wa tahudduhu alayhi da kuma mashawarta waɗanda kullun wani suke su yi masa angiza mai kantu ruwa suna ba shi muguwar shawara suna kuma ƙarfafar gwiwa sa a kanta wal ma'sumu man asabahu Allah ba wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi wannan kuma haka yake in ka duba waki haka abin yake duk wanda Allah zai ba wa shugabanci to sai kaga akwai irin waɗannan bi tare da shi akwai waɗanda za su gaya masa gaskiya su ta kwadaitar da shi a kanta akwai kuma waɗanda za su ta ba shi muguwar shawara su kuma kwadaitar da shi su karfafi gwiwarsa a kanta babu wanda yake kubuta sai wanda Allah ya kubutar da shi saboda haka idan wannan annabawa da khulafa haka al'amarinsu yake to babu shakka waɗanda ba su kai su ba cikin shugabanni da cikin malamai dole abin nasu sai ya zan haka ne su ma saboda haka mutum ya kokari ya jawo waɗanda suke za su amfane shi annabi sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki suna amfanarsa suna kusantarsa kamar yadda mutanen banza munafikai suna kusantarsa majalisin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai mutanen kirki sahabbai manya-manya akwai kuma munafikai wanda duk za su zo a zauna in aka tashi shawara har da su ake zama tunda ba iya korarsu ba da su za a zauna a yi shawara to amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya san su wane ne yake sauraron shawararsu ya san su Abubakar ya san su Umar ya san su Uthman ya san su Ali ya san su sauran manya-manyan sahabbai khiyaru sahaba al-asharatu al-mubashirina bil janna ya san su su suke ba shi shawara wadancan kuma za su zo ba wai ya kore su bane duk wanda ya zo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama ba a korarsa a kamar yadda sayyidina Umar cikin sahih al-bukhari yake cewa ya rasulullah yadkhulu alayka al-barr wal-fajir mutumin kwarai da mutumin banza duk suna shiga gidanka lokacin kafin farlan ta hijabi yace to law amarta ummahat al-mu'minin bil hijab da ka umarci matanka su rika hijabi wanda daga ba ayatul hijab ta sauka Allah ya saukar da ayatul hijab idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab to ka saukar da wannan aya sayyidina Umar yake faɗa wannan wanda ya nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana zuwa wajensa to amma ba kowa ya rika abokin shawararsa ba akwai waɗanda suke ba shi shawara su ne mutanen kirki haka yana daga tawfiqin ubangiji subhanahu wataala ga shugaba ya datar da shi da masu ba shi shawara na gari ya datar da shi da wuzara na gari annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda zuwa hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda Imam Ahmad da Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa من ولي منكم عملا فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صالحا إن نسي ذكره وإن ذكره أعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي وانا دويش واتو أكا قرى مسا وانا أيكي يكشو قبنش الأمة وكما أكا باش وانا أيكي تكشو قبنش ألا يسوش دع الخير النبي يجي سيسنيا مسا ميباش شاورا نقوليه in ya manta ya tunatar da shi kuma in ya tunatar da shi ya tuna ya taimaka masa kaga kenan wanda Allah bai nufe shi da sharri da alheri ba to sai ya zama ya sa masa ya hada shi da abokin shawara na banza wanda shi kuma zai rika kokarin kawar da shi daga aikin alheri in ma ya tuna ya kokarin mantar da shi saboda haka yawanci zaka ga cewa waɗanda Allah yake ba su shugabanci ana fito musu ne wato ana cutar da su ne ta bangaren masu ba su shawarwari ko da ko su sun kasance mutanen kirki shi yasa ake bukatar a jawo mutanen kirki a kusa a kuma rika sauraron su a ba su dama su faɗa abin da ya kamata a ba su dama su faɗa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabi Musa alaihi salam ya yi wannan roƙo sauran kuma abubuwa da ya roƙa wanda insha Allah a karatun mu na gobe za mu dora ana ce mun lokaci yayi abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure kuma ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in السلام عليكم ورحمة الله وبركاته